بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوا أولا مسألة شين جامع أبو بكر تفاق أليوا نمبوشي a wannan wata na Ramadana mai albarka a yau 7 ga wata shekara 1436 tun bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 24 ga watan 6 na shekara ta 2015 miladiya. Muna karatu a cikin suratul Maida. Yau zamu tashi daga aya ta 12, haka ne?
Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
نعم.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
الله شكرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الله يشهد للي mun riki wani alkawari na banu Isra'il, muka kulla alkawari da su, wa ba'athna minhum 12 nabiba, kuma muka ayyana waɗansu mutane guda 12 a matsayin wakilai daga cikin su. Wa qala Allahu inni ma'akum, Allah ya ce da su bani Isra'il ko kuma su waɗannan wakilan, ni dai ina tare da ku. La in aqamtumus salah, idan har kuka tsayi da sallah, wa ataitumuz zaka, kuma kuka bada zaka, wa amantum bi rusuli, kuma kuka yi imani da manzannina, wa azartumuhum, kuma kuka taimake su, wa aqradtumullaha qardan hasana, kuma kuka bawa Allah rance-rance mai kyau, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, ni kuma nayi alkawalin zan kankare muku laifukanku, wala udkhilannakum jannat, kuma nayi alkawarin zan shigar da ku waɗansu aljannatainawa waɗanda tajri min tahtiha al-anhar, ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su. Faman kafara ba'da zalika minkum, amma kuma duk wanda ya kafirce bayan wannan alkawarin daga cikin ku, faqad dhalla sawa as-sabil, to lalle shi kan ya bata zuwa hanya mai nisa. فبما نقضهم ميثاقهم, amma Allah yace saboda warware alkawari na waɗannan mutanen banu Isra'il, la'annahum, sai muka tsine musu, waja'alna qulubahum qasiya, kuma muka sanya zukatansu suka zama kekasassu, yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi, suka zamo suna juya suna karkata zance daga asalin gurabensa wa nasu hazzan mimma zukiru bihi kuma suka yi watsi da wani kaso daga cikin abin da aka tunatar da su akai wala tazalu tattali'u ala qa'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka gushe ba kuwa kana tsin kayo ha'inci da yaudara daga gare su sai dai ka dan kawai daga cikin su fa'fu anhum wasfah to kai afuwa kuma kai rangwame ka kauda kai ka bar su inna allaha yuhibbul muhsinin lalle allah yana son masu kyautatawa allah yana gaya mana abinda ya gudana tsakanin sa da banu isra'il wannan sura sura ce wanda aka gina ta akan tunatar da mutane alaka dake tsakanin su da ubangiji na alƙaura ko alaka dake tsakanin su da junan su na alƙaura da ya zama wajibi su cika kamar yadda surar ta fara da cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud daga cikin fassarar da muka yi wa al uqud mun ce ya hada da al ahdu alladhi baina allahi azza wa jalla wal khalqi wato alƙawarin dake tsakanin ubangiji da bayinsa to wannan alƙawari din Allah yayi da mutanen duniya gaba daya sannan kuma yayi da waɗansu mutane a al'umma al'umma shine wannan sai Allah ya karkata hankulan mu yana mana magana akan alƙawari na musamman da ya dauka tsakanin sa da shi da al'umman banu Isra'ila a cikin wannan karatu namu na yau zamu yi kokarin bin diddigi mu gano su waye banu Isra'ila sannan me yasa alqur'ani ya cika da yawan zance akan banu Isra'ila sannan me yasa yanzu dukkan harkokin duniya hankali ya koma kan waɗannan mutanen banu Isra'ila ba yawa ne da su ba amma gaba ɗaya sun gagari duniya sun hana duniya zaman sakat su waye waɗannan banu Isra'ila menene tarihin su a ina suke sannan kuma menene dabi'un su da kuma waɗansu abubuwa da ya kamata mu ji akan banu Isra'ila wanda zai zama shine jigon darasin mu a yau ubangiji ya ce walaqad akhadna mithaqa bani isra'il haqiqa ai walaqad akhadha allah mithaqa bani isra'il wato allah madaukakin sarki ya riki al'ahdul muwassat almu'akkad wato alqawli irin na tabbatar da gaskiya da kuma alqawli irin wanda yake da karfi allah ya kulla da banu Isra'il da Allah ya zo kulla wannan alƙawarin wa ba'athna minhum 12 naqiba sai Allah ya zabi 12 arifan min ulama'ihim wa akhyarihim an gane ko mutanen da suke sune malaman su sune mabiya alherin su kuma sune mutanen da abinna alladhina yaqumuna bi masalihihim wadanda suke sune suke tsayawa a matsayin jagororin su wajen sama musu abubuwan da suke bukata kuma suke kare manufofin su sai Allah ya ce a cikin kowace kabila daga cikin kabilun banu Isra'ila guda 12 a zabi wakili guda daya aka zabi waɗannan representatives waɗanda za su zama su ne wakilan banu Isra'ila gaba daya sai Allah ya kulla alƙawarin da su yace su je su isar ma mutanen su Allah ya kulla wannan alƙawarin kuma suka je suka isar menene wannan alƙawarin yake kunshe da shi wanda Allah ya kulla tsakanin sa da waɗannan wakilai wakilan kuma a madadin al'umman banu Isra'ila gaba daya alƙawarin yana kunshe da cewa inni ma'akum Allah yayi alƙawarin zai zama tare da banu Isra'ila Allah yayi alƙawarin zai taimake su ma'iyatan nusra an gane ko sannan kuma wato ma'iyatan tamkin wato Allah yana tare da su akan zai tabbatar da su zai taimake su zai kare su ba wani abin da zai same su indai sun cika abubuwan da yake cikin wannan bond din daga cikin alƙawarin kuma shine la in aqamtumus sala dole ne ku tsayi da sallah ku rike sallah kar ku yi wasa da ita wa ataitumuz zaka sannan kuma ku ba da zakka kada ku yi wasa da zakka kada ku tauye haƙƙin zakka kada ku tauye haƙƙin talakawa wanda Allah ya ware daga cikin dukiyoyin zakka wa amantum bi rusuli kuma ku yi imani da manzannina duk manzannin da na aiko waɗanda suka zo muku to lalle ku yi imani da su kuma wa'azzartumuhum ku taimake su ku girmama su ku ba su darajar da Allah ya ba su sannan kuma ku taimake su wajen ida sakon Allah da isar da jakadancin da Allah ya turo su da shi sannan daga ciki kuma shine wa aqradtumullaha qardan hasana ku taimake addinin Allah ku ba da dukiyoyin ku wajen ci gaban addini a matsayin kuna bawa Allah rance a nan duniya ku kuma Allah in yazo zai biya ku a ranar kiyama shine wa aqradtumullaha qardan hasana ai wa anfaqtum bi amwalikum fi sabilihi ku ba da dukiyoyin ku domin ku ciyar da hanyar Allah duk abinda kuka ga hanya ce ta Allah ko hanya ce ta addinin Allah to ku kashe dukiyar ku akai wannan alkawari kenan da Allah ya dora akan ku idan kuka yi wannan shi kuma ga alkawarin da Allah ya dora akan kansa kun san alkawari ai dole ya zama bilateral ne kai da naka ni ma da nawa to shi kuma Allah ga nasa in return in kuka cika wannan alkawarin da Allah ya ku yi imani ku yi aiki na gari sallah da zakka sannan kuma ku taimaki addinin Allah sannan ku taimaki ƴan uwanku da junanku wannan shine alkawari ku yi imani da Allah da manzannin Allah ku yi ayyukan addini sallah da sauransu sannan kuma sallah da taimakon annabawan da Allah ya aiko sannan kuma wato ku taimaki junanku ta hanyar bada zakka da kuma taimakon na ƙasa kada ya zama kullum kuna daukaka wanda yake da shi shine a sama na ƙasa kuma ana dada danne shi sannan na ƙarshe shine ku rinka taimakon duk wani abu na hanyar Allah wa aqradtumullaha qardan hasana alƙawla guda hudu shi kuma Allah ya yi alƙawari in kuka yi haka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum Allah ya ce ni kuma zan gafarta muku laifukan ku gaba daya duk zunuban da kuka aikata in kun yi wannan dole ya zama dan adam baya cika goma duk abin da akwai kurakurai akwai laifukuka ni na alƙawarin zan kau da kai daga waɗannan laifuka zan yafe saboda abin da kuka yi na alheri wala udkhilannakum jannat kuma na yi alƙawari bayan kun mutu zan ba ku aljannatai waɗanda sun fi karfin abubuwan da kuka aikata kuma sun fi tsada sama da kuɗin da kuka kashe wajen hidima wa addinin Allah waɗannan aljannatai da zan ba ku tajri min tahtiha al-anhar a ƙarƙashin gidajen da ƙarƙashin bishiyoyin akwai waɗansu ƙoramu da suke gudana na ƙasaita zan muku wannan idan kuma kuka ƙi yin aiki da wannan alƙawarin faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kangare ya ƙi ya cika alƙawarin da ke tsakaninmu da ku na yin imani da yin ayyukan da aka faɗa a cikin alƙawarin nan faqad dalla sawa'a sabil ku yarda da cewa lallai ya bata daga tafarki madaidaici suka rike wannan alƙawarin suka ce sun yarda amma kuma fa bima naqadhihim mithaqahum ba dade ba sai suka fara warware waɗannan alƙawura wannan babul in sababiyya ce ai fa bi sababi naqadhihim lil mithaq alladhi bainahum wa bain Allah azza wa jalla wannan ma din kuma za'ida ce bi mana fa bi naqadhihim mithaqahum kenan wato sai suka warware wannan alƙawarin warware wanda suka yin nan yasa suka ki su imani da annabawan annabawan nan in suka zo kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabu in annabi ya zo sai su kare ta shi fariqan kadzabu wani su ce ƙarya yake wa fariqan yaqtulun wani ma su kashe shi abubuwan da Allah ya ce su yi na sallah suka ki abubuwan da Allah ya ce su bada zakka suka ki bayarwa abubuwan da Allah ya ce su taimaki addini suka ki abubuwan da Allah ya ce su bashi rance sai suka rika yi wa Allah izgili suna ce yadullahi maghlula Allah ya rike hannu yake cire kudin sa ya kashe harkan addinin sa kuma ya ce mu ne zamu ciyar masa waya za a yaka suka zo suna ce wato suna ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne bai da kokobo ya ce mu bada kudi addini nasa ne kuma mu ne zamu ciyar wannan ai talauci ne haka suka rika yi wa Allah kaga wannan shine karya warware alkawarin da kuma sun daura shine Allah ya ce la'annahu sai muka tsine ma yahudu muka tsine wa banu isra'ila don haka da wannan ayar lalle banu isra'ila tsine nune bimana taradnahum wa ab'adnahum 'anil maghfirati war rahma duk gafara da rahman da Allah ya alkawari gare su Allah ya tsine musu kuma ya nesantar da su daga rahama da gafara daga cikin abin da suka kare shine yuharrifuna al-kalima an mawadhihi ba wai warwarance alkawarin kadai ba ma har ya kasance ma yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna karkata zancen Allah daga inda yake Allah ya ce kaza sai su ce ba haka Allah ya ce ba sai su kawo wani abun daban fawailul lilladheena yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila sai su rubuta abu sai su ce Allah ne ya ce kuma Allah bai ce ba sai su canza maganar Allah sai su kawo wata daban ko kuma wani lokaci yu'awwilunahu ala ghairi ta'wilihi sai su canza abinda Allah yake nufi sai su jawo bakin amma sai su fassara shi bayan da Allah yake nufi ba wannan shine yuharrifuna alkalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bihi kuma suka jefar da suka yi watsi da suka bar wa nasu bimana wa taraku nasiban mimma dhukiru bihi mimma wu'idu bihi abinda aka musu wa'azi akai aka tsora su akai na shiriya sai suka ki suka kangare suka jefar da shi suka yi watsi da shi shine fanabazuhu wara'a zuhurihim suka yi suka watsi da shi a bayan su Allah ya ce wannan abinda suka yi kadan kenan wala tazalu taqallu ala kha'inatin minhum har abada ba zaka gushe ba indai yahudi ne indai banu isra'ila ne kullum kana ganin ha'inci bisa ha'inci yaudara bayan yaudara da kawo rigima da kawo tankiya da kawo hatsaniya da ruguza zaman lafiya kullum akan wannan suke har abada illa qalilan minhum sai dai kadan indai banu isra'ila ne fa'fu anhum wasfa Allah ya ce ka musu afwa su ne wancan lokacin daidai wasfah bimana wa a'rid anhum ka kauda kanka ka jira karshen lokacin su yana zuwa karshen lokacin su ne yazo shine abinda Allah ya sa aka yi wa banu quraiza da banu qainuqa da banu nadir wanda ya sa aka kore su aka karkashe su aka tarwata su ubangije ce inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata ku ku zama masu kyautatawa ko da su sun zama basu cika alƙawarin da ke tsakanin su da Allah ko tsakanin su da ku ba wannan shine iya dan fassarar da zamu yi a yau saboda mu samu isasshen lokaci mu yi bayani akan banu isra'il su wane ne banu isra'il banu isra'il ma'anarsa a fassarance shine ƴaƴan isra'ila wannan ce musu ƴaƴan isra'ila din ba shine kadai sunan su ba ana kiran su banu isra'il ana kiran su al-ibraniyun ana kiran su kuma al-yahud ana kiran su banu isra'il ne saboda su ƴaƴan isra'ila ne bi ma'ana jikokin wani wanda ake ce masa isra'il isra'il din nan kuma shine annabin Allah yaqub alaihi salam waɗannan mutanen jikokin annabin Allah ne in ka ji farkon su ya fara da Allah san barka kuma ya fara da nagarta kuma ya fara da kirki da albarka amma ƙarshen su ne ya lalace suka zama za su yi mummunan ƙarshe don haka farkon tushen su sun faro ne jikokin annabin Allah ne Isra'il annabi Yaqub shine ake ce masa Isra'il ana kiran su kuma wato Ibraniyun ana yin haka ne saboda an jingina musu wato wannan li'annahum abarun nahar saboda su ne wanda suka ketara kogin nan na lokacin da aka yi yaki na zamanin annabi Dawud wanda annabin su yake ce musu wato inna allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni to wannan kogin da suka tsallaka lokacin wannan yakin shi yasa ake ce musu ibraniyun ana kuma kiran su al-yahud ana kiran su al-yahud ne saboda kalmar da suka jingina wa kansu suna cewa inna hudna ilayka wato daga al-hidayah ko al-huda mu mun shiryu mun tuba mun yi laifuka mun yi ta'addanci da ta'annati da yawa yanzu kan mun kimtsu mun dawo kan hanya lokacin da suke wannan addu'ar suna ce inna hudna ilayk shine sai aka samu suna yahud an gane ko Allah ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu in zamtum ku wanda kuka ce kun shiryu to shine ma'anan hadu yahud kenan ko kuma ya zama yahud daga yahudza wanda ɗaya daga cikin kakannin su ne ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴa guda 12 na annabi yaqub wanda ake ce masa yahudza sai aka yi ibdalin zal din ya zama dal ya ana ce musu yahud waɗannan mutane asalin tushen su ya fara ne daga tsatson uban annabawa wato annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim din nan kun san shi asalin sa ya rayu ne a yankuna na kasar iraki a yanzu ya rayu ne lokacin da mutanen sa suke bautar rana suke bautar wata suke bautar taurari kuma suke bautar gumaka sai Allah ya tada shi akan ya musu wa'azi su daina wannan su koma kan hanyar Allah. Annabi Ibrahim ya fara wannan amma ya samu cikas da tasgaro daga wurin mutanansa wanda ya jagoranci cikas din da ake kawo masa shine ubansa mahaifi. Wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha, shi babansa yana daga cikin masu bautan gunki. Yayi gogormaya da masu bautan rana. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi, yayi gogormaya da masu bautan wata. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi, yayi gogormaya da masu bautar taurari. Falamma ra'a ay ra'a kawkaban qala hadha rabbi. To waɗannan mutanen dukan su da Annabi Ibrahim ya tafama da su, hakarsa bata cimma ruwa ba don sun ki su imani da shi. Annabi Ibrahim sai zamana daga shi sai iyalansa kadai ya samu wanda suka yi imani da shi, wato matarsa. Wannan matar kasancewar zaman da ta yi da hakuri kuma ta yi imani da Annabi Ibrahim, wanda bai samu ko mutum ɗaya ba bisa ga zancen waɗansu malaman tarihi, ba wanda ya yi imani da shi, shi ɗayansa zai zo a ranar kiyama. Ya sa Ubangiji ya naɗa shi ya ce inna Ibrahim kana umma, ya zama shi ɗayansa shi al'umma. To Allah maɗaukakin sarki ya kai da lokacin da mutanensa suka kuduri aniyar za su kona shi, shine sakamakonsa, saboda ya dame su akan allolinsu. Suka ɗauke shi suka jefa a cikin wuta, wutar kuma bata kona shi ba. Allah ya ce mata ta zamo bardan wa salaman ala Ibrahim. To da Allah maɗaukakin sarki ya ga mutanen ba za su yi imani ba, sai Allah ya ce masa ya yi hijira ya bar garin. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, yace Ubangiji ni ka bani in musu in koma inda ni zan je bauta maka, tunda waɗannan sun ki su imani da ni. Sai Allah ya ce ka yi hijira. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, da shi da dan uwansa Annabi Lut a can garin, saboda contemporary Annabi Lut ne. Annabi Lut yayi fama da mutanensa su ma an halaka su, shi ma a cikin garinsa duka fa ma wajanna fiha ghayra baitin min al-muslimin, duk garin ba wanda ya yi imani sai mutanen gidansa kadai, mutanen gidansa ma banda matarsa. Sai taso da shi da ƴan iyalansa suka hadu da Annabi Lut, sai suka tattara, sai suka koma ila ardil muqaddasa, sai suka koma kasar Falastinu. An fahimta ko? Suka je suka zauna a kasar Falastinu. Annabi Ibrahim ya zauna a wurin da shi da iyalansa, ya ci gaba da harkarsa ta bautar Allah, da kuma yana kiwo. Ya rike kiwo sosai, yana kiwon shanu kuma yana kiwon tumaki. Muna fahimtar yana kiwon tumaki ta faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowane annabi cikin annabawan Allah sai da yi kiwon tumaki. Sannan mun fahimci cewa ya yi kiwon shanu ta hanyar da muka ji a cikin suratul Dhariyat, ya yi baki amma sai ya sauri ya je ɗauko saniya, in ba yana da shi ba ba zai yi. Allah ya ce fama labita, bai ma tsaya ya ɓata lokaci ba, ya je ya kawo saniya aka bankare. Don haka sana'arsa kenan. Yana cikin wannan halin har Allah maɗaukakin sarki ya sa ya yi tafiya da shi da matarsa Sara, ya je ya samo wato wata baiwa Hajar, wanda daga baya zai aure ta, ita kuma Bamisiriya ce. Akan hanyarsa ya bi ta Masar kenan, ya samo wannan, sai zaman zai yana da mata biyu, ga Hajar ga kuma Sara. To ita wannan Hajar din ita ta zo ta haifa masa ɗa da ya sa masa suna Isma'il. Da ita da ɗanta sai ya ɗauke su sai ya kai su Hijaz, shine inda Makka take a yanzu. Sai je bar su a wurin da umarnin Allah su a wurin za su rayu. Shi kuma sai ya dawo ya sake zama a ƙasar Falastinu. Da ya zauna a wurin sai ya zamana ita kuma Sara daga baya, ita ma sai Allah maɗaukakin sarki ya mata albishir, bashshannaha bi Ishaq, sai aka mata albishir cewa ita ma za ta haihu. Sai ta haifi ɗa Annabi Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub, Ishaq kuma sai zo ya haifi ɗa Annabi Yaqub. Wannan Annabi Yaqub din da Annabi Ishaq ya haifa, sai shi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya masa albarkar ƴaƴa maza, ya haifi ƴaƴa maza masu rai da lafiya har guda 12. Waɗannan ƴaƴa da ya haifa haka ya rayar da su, ya yi musu tarbiyya ta addinin Musulunci, wanda wato har ya zo mutuwa ya musu wasici ga wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin, ya musu wasici akan su zauna su mutu akan Musulunci. Waɗannan ƴaƴan guda 12 su ne ake ce musu al-asbab, jikokin Annabi Ibrahim kenan. An gane ko? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. To al-asbab din nan guda 12 ne. Su guda 12 din nan kowanne daga cikin su shi ma ya haifi ƴaƴa da zuriya.
sun zauna a gurare daban-daban da kasashe daban-daban amma farko dai tukun suna matsayin wato family guda suka taru suka yawa kowa da ƴaƴansa to kowanne daga cikin ƴaƴansa da suka habaka shine suka zama ake ce musu wato qaba'ilu bani isra'il al-12 wato kabilolin banu isra'ila guda 12 saboda kowane daki daga cikin kowane gida daga cikin gidajen ƴaƴa guda 12 ne shine wanda ya hayayyafa kuma suka taru suka gabaɗayan su kuma sai suka zama wato al'umma ɗaya su ne ake ce musu banu isra'ila an fahimta daga cikin ƴaƴa guda 12 nan an samu ɗaya daga cikin su wanda ya fice shine yayin sanadiyar fitowar su duniya ta san su shine Yusuf alaihi salam lokacin yana yaro karami baban su Yaqub din nan wanda shine Isra'il sai ƴan uwansa suka fahimci ya fi son wannan Yusuf din da shi da ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya wanda shine ake ce Binyamin to sai suka shirya shedan ya sabwala musu cewa abin da ya kamata shine su yi deleting din sa daga duniya sai suka zauna suka yi meeting akan cewa za su je su kashe shi ɗaya daga cikin su sai ya ce ba kashe shi ya kamata ku yi ba in kun kashe shi ba riba abinda za ku shine ku batar da shi a daina ganin sa tunda baban ku ne kuke gani ya fifita shi a kanku in baban ya daina ganin sa zai dawo kuma kanku suka yi haka suka je suka jefa shi a cikin rijiya daga baya kuma wato fatake suka tsince shi sai zama rayuwarsa ta bar can garin da suke da wanda yake cikin wato wasu yankuna ne na kasashen Jordan da Syria a yanzu da kuma wani bangare na shi Palestine din wanda wasu ruwa suke ce a Kan'ana ne an gane ko shi kuma da suna wancan rayuwar kamar rayuwa ce ta kauye ba sa da civilization shi wannan wanda da aka kaskantar aka jefa shi a rijiyar sai Allah ya daga shi kuma sai sunan sa ya fito sai ya koma aka jaka sai da shi a Masar sai aka sai da shi kuma sai ya zama ya girma a gidan sarki ne girman sa a gidan sarki yasa ya samu daukaka daga baya dabi'unsa da kyawawan halayensa da jarabawar da ya samu wanda sakamakonta aka saka masa sai zama shine ministan albarkatun kasa da kuma aikin gona na kasar Masar tunda ya zama ya samu ya zama minista ya zama yana da daula wata rana kuma su waɗancan an yi yunwa sai zama ba inda ake samun abinci sai an je kasar Masar tun daga inda suke sai babansu bayan ya tsufa sai ya tura su akan su je su sayo kayan abinci sun tafi sayo kayan abinci su guda 11 nan suka zo suka samu annabi Yusuf a wurin annabi Yusuf kuma yayi hikimar da yayi har ya karbe dan uwansa Binyamin ya zauna a wurinsa su kuma bar su suka koma su goma wata rana suka sake dawowa kuma neman abinci annabi Yusuf ya bayyana musu kansa cewa shine Yusuf kala ana Yusuf wa hadha akhi kad mannallahu alaina Allah ya daukaka shi su kuma suka ce tallahi laqad atharaka Allahu alaina lalle Allah ya fifita ka kai yau gashi kai da ake daga cikin rijiya gashi yanzu ka zama minista kuma yanzu gashi mun zamo a gaban ka ne muke neman arziki don haka sai ya ce musu wa'tuni bi ahlikum ajma'in yace ku je ku debo iyalanku gaba ɗaya ku zo ku ci arziki don haka suka koma suka je da babansa da mahaifansa iyayensu kenan mata da kuma su waɗannan ɗin gaba ɗaya suka tattaro suka yi hijira suka bar can ƙauye waja'a bikum minal badwi sai suka zo suka zauna a birni yace musu udkhulu misra insha Allahu amin daga yanzu ku shigo cikin ƙasar Masar za ku zauna a cikin aminci da kwanciyar hankali kuma a cikin gata warafa abawahi ala al'arsh ya dora mahaifansa akan matsayi mai girma akan karaga sannan kuma ƴaƴansa su ma ya ba su matsayi aka zauna yanzu aka fara sabuwar rayuwa wannan shine inda zaka shiga mataki na biyu na tarihin banu Isra'il matakin farko na baya shine rayuwar su lokacin da suka rayu kafin shigowar su Masar kun ji da su dan kauye amma kun ji cewa da suna da asali mai kyau domin sun zama ƴaƴa ne ko jikoki na annabawan Allah masu daraja to amma daga baya su manya-manya masu kirki na baya suna mutuwa ana kuma samun waɗansu wanda aka haifa an fara samun waɗansu kuma waɗanda za su zama suna da hali daban ai kana haifan yaro amma ba za ka haifi halinsa ba to a cikin ƙasar Masar da suka rayu din nan sai zamana suna ta yin abubuwa ba sa da su asali banu Isra'ila Allah musu baiwa na ba su iya zaman banza ba basu iya zaman wato kashe wando ba suna zama ne su yi kokarin sana'a su yi kokarin kasuwa su yi kokarin neman na kansu su yi kokarin shi yasa lokacin da in ba ku manta ba a cikin tarihin annabi Musa Allah yana sauko musu da binci daga sama suka ce su ba sa su a bar su su je su yi noma da kansu su nema su yi cultivating su nema da kansu su ba sa son na sama haka suke da gaske ne kuma Allah ya ba su fasaha da civilization duk inda suka zauna sai sun gagari mutanen wurin wajen kere-kere da harkar kasuwanci kuma sun yi dominating duk economy shi yasa Allah ya ce wala kad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin to waɗannan zaman su a Masar din nan sai ya zama sun yi dominating abubuwa sun kakkame abubuwa sun yi kaka gida kuma asali garin su waye garin waɗansu ne daban ba su ba to amma sun dade a kasar ta yanda sun zama har sun samu citizenship su ma sun zama ɗan ƙasa amma asalin tarihin su gunji zuwa su kai wannan zaman da suka yi ya kai shekara 600 don haka ya kai a ce sun zama ɗan ƙasa ai ana nan sai kuma aka samu canjin mulki aka samu canjin gwamnati sai zama sarkin Masar ya bayyana wani mutum ne wanda ya gawurta a mulki wanda ake ce masa Fir'aun wannan Fir'aunan yana kabilan Kiddawa ne shi kuma yana adawa da kabilar Banu Isra'ila suna gani Banu Isra'ila su ne ɗan ƙasa Banu Isra'ila kuma baki ne kakanninsu amma sun zo sun rike mulki sun rike economy sun rike kasuwanci yace haka ba zai yi ba don haka yana hawa mulki sai fara gallaza musu ya kwace abubuwan da suke hannunsu na kayan arziki ya tara ma ɗan kabilar sa zalla Kiddawa kuma yayi kokari ya zama ya hada rundunar sojoji masu yawa ya hada kayan arziki masu yawa kuma yayi gine-gine ya gina kasar sosai ya zama kasar a zamanin sa ta zama daga cikin kasashen da suka fi kowanne kasa civilization a duniya don Fir'auna ya gawurta ubangiji yace innahu kana aliyan min al-musrifin wa fir'auna dhil autat kuma Allah da ya gama da shi yace kam taraku min jannatin wa uyum wa zuru' wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin daga jin wannan kasan ya gina kasar sosai ya habaka tattalin arziki amma ya sa a madafin iko duka ɗan uwansa Banu Isra'ila kuma sai sa aka gallaza musu suka zama su ne masu ayyukan wulakanci kuma daga baya ma ana nan sai ya yi mafarki sai ya ga cewa wani ya kashe shi kuma daga cikin Banu Isra'ila yayi wani mafarki sai aka fassara masa bokayensa cewa wani daga cikin Banu Isra'ila wata rana sai ya kwace mulkin kasan waɗannan minority da kake gani wata rana sai sun yi mulki kuma in suka yi mulki ja'alu a izzata ahliha adilla baka fir'auna sai ya shiga jini sai ya sha jinin jikinsa sai ya ce to daga yau dukkan Banu Isra'ila kar a sake haifuwan ɗa namiji tunda an ce wanda zai zo din ba haife shi ba to duk ɗa namijin da zai zo daga yanzu ya zama wanted ba ma wanted ba an riga an yanke masa hukuncin kisa tun ba haife shi ba kuma haka aka yi wallahi yuzabbihuna abna'ahu duk yaron da aka haifa sai an yanka shi yara nawa ya kashe wayastahiyuna nisa'ahum sai zama a cikin Banu Isra'ila sura mata kadai wanda suka rage sai dai tsofi amma yara dukkan su ana ta kashe su don haka ba wani sabon kuma jiri generation da zai fito daga Banu Isra'ila in dai a Masar Fir'auna ya ci gaba da wannan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki kuma ya fito masa ta inda baya tsammani sai aka haifi wanda zai zama masa barazana ga mulkin nasa aka haife shi kuma sai zo ya girma a gidansa a fadarsa ya ci abincin fada ya yi karfi ya samu kyakkyawan protection sojoji suka masa training ya samu ya yi teba ta yanda a rana daya da ya kai wa mutum duka don ya ture shi ya fadi ya mutu ya zaba karamin karfi ba ya ci tuwon gidan fada sannan bayan ya girma kuma wannan abun ya sa sai ya gudu saboda wannan abun da ya faru na kashe ɗaya daga cikin Kiddawa jama'an wato Fir'auna daka annabi Musa ya je zauna a Madiyan kamar yadda kuka sani daga baya ya zo ya zauna a can har ya zo yin shekaru har ya aure yana hanyarsa ta dawowa kuma sai Allah ya bashi sako cewa ya je ya kira Fir'auna da mutanensa zuwa musulunci su yi imani da Allah sannan kuma Allah ya nada shi a matsayin wato right activist a madadin wato su Banu Isra'ila shine wanda zai je kwato musu yanci wayannan mutanen fa kuma ya je kwato musu yanci a hannun Fir'auna shi da dama ana neman sa wanted don ka sai dawo ko ya zo wajen Fir'auna yace masa na farko kai imani da ni na biyu kuma an arsil ma'ana bani Isra'ila ka sake Banu Isra'ila wala tu'adhibun kar ka sake musu azaba a bar ni in tafi da su mu hijira Fir'auna ya kiyar da ya kangare akai ta gogor maya annabi Musa ya zauna a garin yana kokarin wato kare mutuncin banu Isra'ila kuma yana wa'azi har zuwa lokacin da Fir'auna ya niyyar cewa wannan mutumin abin da yake yi yayi yawa don haka da persecution din yayi yawa annabi Musa Allah ya ce masa ya kwashi banu Isra'ila nan su tsira daga gare don Fir'auna ba zai imani ba don haka ya kwashe su suka fita Fir'auna kuma ya samu labari ya bi su aka ji aka hado a ruwa Allah ya halaka Fir'auna ya tserar da mutanen annabi Musa da shi da mutanansa an fahimta ko wannan sai zama banu Isra'ila sun bude sabon shafi kenan na tarihin rayuwarsu babban abokin gaban su a duniya Fir'auna yanzu yau ya kwanta dama a gaban su aka halaka shi wa agharakna ala fir'auna wa antum tanzurun a idan su aka gama shi da mutanansa duka su din nan kuma wannan dukiyar da suka bari kazalika wa auratna ha bani Isra'ila sai aka ce su kuma su je su kwaso wannan arzikin wa auratnaha qauman akharin duk wannan abun sai zama annabi Musa da mutanansa suka je suka kwaso wannan kayan an zauna a wannan lokacin annabi Musa sai ya debo su kuma aka tsallaka teku za a tafi ana cikin tafiya kuma sai suka fara yi wa annabi Musa kuma butulci daga wurin suka fara kafirci tun daga nan suka ga waɗansu ya kukuna ala asnamin lahum sai su ma suka ce su ma a ba su gunki mana za su rike Allah da ba ta ganin sa hatta nara Allah jaharatan ba a ganin sa annabi Musa anan ya fara samun matsala da su aka ci gaba zuwa lokacin da suka rike dan maraki aka yi waye duk dai wannan abun ya faru gwagwarmaya da annabi Musa har zuwa lokacin da Allah ya ce musu yanzu su tattara nasu yana su koma Falasdin asalin garin iyayensu na da kun fahimci wannan magana ko su koma Falasdin duk aka sai suka tattara za su tafi sai aka ce amma in sun je garin akwai waɗansu mutane jabbari na waɗansu kattan mutane ne wato waɗanda suke suna da ƙarfi sai kun je kun yake su kafin ku kama garin mutanen nan suka yi kikam suka ce su wallahi ba za su je ba annabi Musa ya je shi da Allah su yake ai Allah yana da ƙarfi ba in yakhruju mina in kun kore su fa inna dakhilun mu kuma mu shigo shi ne Allah ya haramta musu shiga wannan garin har shekara 40 saboda ka duk waɗanda suke da rai a lokacin galibi duk sai da suka mutu kafin ƴaƴansu da jikokin su kuma suka samu shiga a tsakanin wannan lokacin annabi Musa ya rasu sai zama da wanda ya jagorance su bayan annabi Musa shine Yushaq dan Nun baka shine jagorancin suka zo suka shiga wannan gari wannan kuma ya zama an shiga wani sabon shafi kenan kuma na rayuwar shi sun zauna a Falasdinu amma da suka zo Falasdinu kaga ba garin su bane tun da su riga sun bar da iyalansu komi da komi sun koma Masar don haka ai bayan su kuma su sun zo sun zauna waɗancan wanda suka zauna su ne asalin waɗanda sunan kabilar Falasdin don haka garin sai zama kamar nasu ne su suka raya garin suka kafa shi an fahimci wannan ko su kuma yanzu sun zo sun shigo da suka zo suka zauna sai zama da su kuma ba mutane ne wanda za su zauna a zauna lafiya ba gaskiya duk inda suka yi su ne musu yi dominating din komi baka sai aka fara samun matsala da su sun kafa gari gari ya kyau a cikin dan zaman sunna Allah ya tara musu annabawa waja'ala fikum anbiya kuma Allah ya ba su mulki an gane ko waja'alakum mulukan suna da mulki suna da annabawa suna ta wannan har zuwa lokacin da annabi Dawud ya zo ya bayyana haka yaki da Jaluta annabi Dawud ya zama mai mulki daga bayan danka annabi Sulaiman ya zama mai mulki duk dai waɗannan suna daga cikin banu Isra'ila Annabi Sulaiman ya ga wurin ta yanda har ya zo ya gina musu babban temple wurin bauta wanda ake bautawa Allah kuma shine fadar sa an gane ko daga baya har zuwa lokacin zuwan Annabi Isa alaihi salam har zuwa bayan zuwan Annabi Isa a tsakanin wannan lokacin kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga bayan shigowar su bayan mutuwar Annabi Musa alaihi salam an samu abubuwa da yawa a lokacin ne aka fituro musu annabawa a lokacin ne suka takakashi annabawa a lokacin ne duk ta'addancin da kaji Allah faɗa cikin Qur'ani wanda banu Isra'ila suka yi ba wanda basu yi ba a tsakanin wannan lokacin a lokacin ne kuma Allah ya sa suka bunƙasa a duniya to amma kuma Allah ya sa sun yi ta samun decline su rushe su sake tashi sai an yi musu mulkin mallaka ba waɗanta ƙasa da aka mata mulkin mallaka a duniya kamar banu Isra'ila an gane ko tun ba a san ba mulkin mallaka ba wanda suka fara musu mulkin mallaka sune Yunan girkawa kenan sun yi musu mulkin mallaka har na shekara 300 sannan kuma Rumawa Rome sun yi musu mulkin mallaka har na shekara 700 sannan kuma daga baya wato wannan kuma har bayan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin karwanin da suka zo na baya bayan nan sai kuma crusaders wato ƴan wanda suke watsa kristanci su kuma da suke fito daga ingila su kuma sun zo sun yi musu mulkin mallaka na wajen shekara 200 an gane ko sannan daga cikin kuma waɗanda suka yi mulkin mallaka suka kwace kasar ta zama tasu har da musulmi musulmi da kuma musulunci tun bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan wato zamanin sayyidina Umar wajen wato shekara 30 kenan ai shekaru 20 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokacin musulmi su ma suka karbi falastinu suka yi mulki ya zama banu isra'ila suna karkashin su ne amma lokacin da musulmi suke karkashin su wadancan duk lokacin su zo su kore su a kasar ne su kuma musulmi da suka yi mulki musulmi sun yi mulki har na wajen shekara 2000 a tsakanin wannan lokacin in ka tara shi tun daga kan baya kenan da su da larabawa har da na larabawa da na musulmi in ka hada ya kai wajen shekara 2000 suna zaune a wurin kuma suna mulki wanda ya fara fitowa fili wajen mulkin su a cikin musulmi shine lokacin sayyidina Umar shi ya fara kwace baitul maqdis ya zama yana hannun musulmi wannan daki mai alfarma na uku a musulunci bayan dakin Kaaba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin wannan lokuta wannan lokacin zaka fada daga hannun musulmi in an samu matsala tsakanin daula da daula ya koma hannun kristoci ko koma hannun wato rumawa an yi ta samun irin wannan har zuwa wato lokacin da a ƙarshe wato wannan yankin gaba daya wanda nace muku a da kasar gaba ɗayan ta duka kasar Falastinu sai ta zama larabawa su ne aka san su suke rike da ita sannan musulmi su ne aka san su a cikin ta su kuma banu Isra'ila waɗanda suka rage a cikin ta sun zama minorities don sun wawwatse a duniya don Allah ya riga alkawari wa idza azana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab waɗanda suka rika tasowa suna gallaza mu saboda abinda suka yi wa Allah na karya wannan alkawarin da muka karanta sai zama da sun watse a duniya ba su tsaya a wuri guda ba amma da musulmi suka rike wurin sai suna cewa su dawo su zo su zauna su yi addinin su amma kada su tsangwami musulmi kuma kada su hana musulmi addinin su an fahimta ko wannan ya ci gaba har zuwa wato lokacin da aka yi yakin duniya na farko zuwa 1917 lokacin da aka zo yin yakin duniya na farko din nan kun san duniya ta kasu kashi biyu da bangaren wato America da Ingila a hannu guda waɗanda suke yakin kasar Germany a bangare guda lokacin Hitler kenan haka ne a lokacin da aka yi wannan yakin sai zamana shi wato su bangaren Germany a lokacin kasar Palestine da waɗannan banu Isra'ila dukan suna ƙarƙashin mulkin musulunci ne na daular Usmaniya wanda headquarters ta kuma yake Turkey Istanbul kenan an gane ko to a lokacin sai su kuma sai suka goyi bayan bangaren Germany ba su goyi bangaren America da Ingila ba sai aka zo kuma sai aka ci Germany a yaki an fahimta cin Germany a yaki sai yasa Ingila ita ce ta jagoranci nasarar wannan yakin na yakin duniya na farko wanda a sanadiyar haka sai ta zo ta mamaye kasar Falastinu a 1917 a December har aka shiga cikin 1918 sai zama dukkan Falastinu ya zama yana hannun Ingila an gane ko Falastinu ya zama yana karkashin Ingila har zuwa shekara 30 wannan Falastinu fa yana da girman da ya hada har da Isra'ila yanzu da kusa ne duk kasa daya ce an fahimta ko sai zamana Ingila tana rike da ita na shekara 30 har zuwa lokacin da aka yi yakin duniya na biyu 1947 da aka yi yakin duniya na biyu sai ita Ingila wato ministan harkokin wajenta wanda ake ce masa Balfour sai zo ya yanke cewa sai ya sanar da cewa yanzu Falastinu ta zama an mika ta zuwa hannun majalisar dinkin duniya majalisar dinkin duniya ta yi determining in fact dinta da aka tura hannun majalisar dinkin duniya yawa tun bayan 1917 din nan da Ingila ta kama ta sai ta ce to ina ku banu Isra'ila da Yahudu da kuke wawatsa duniya ku tattaso daga inda kuke ku zo nan ga asalin kasar ku ga asalin kasar iyayenku da kakanninku ku zo ku kame ku zauna sai aka rinka dawo da su suka rinka zuwa suna hijira wasu na Australia wasu na Germany wasu na wasu yankuna na Turai wasu na Amurka wasu na Ingila wasu na Faransa saboda su ma sun zo musu karfin kafa gara su tura su ma larabawa su mutu saboda nace muku duk inda suke ko mutum daya ne wallahi sai yayi bala'in da zai iya jijjiga kasa da aka dukkan su ba su so su zauna musu sai suka ce ku je wuri ɗaya ga kasar ku suka zuga suka ce ai kasar mu ne ai ga kakan ku Annabi Sulaiman ya yi ginin temple ku je ku kwato wurin ku je ku zauna saboda haka sai suka yarda suka rinka ana debo su a jirage ana zuwa ana tara su amma a duniya ba wanda ya kashe su kamar yadda Hitler ya kashe su su kuma da yake sun yaki yanzu Hitler sun ci yaki ba haka sai suka ce yanzu ƴancin ku shine ku je ku koma kan wannan promised land kasar da aka muku alkawari shikenan ko suka rika koma sai suka zama karfin kafa wa larabawa yanzu su kuma dama ai ba wanda suke da gaba da shi kamar larabawa da musulmi ina ne kuma herkwatan musulunci a duniya shine kasashen larabawa to akai musu wannan fitinan a can an bayyanta da suka je suka zauna abinda ya kamata wani zai iya cewa to ai kasar ta kakannin su ne a sun taba zama a ciki ne na wadansu shekaru amma in ka ce zaman mutane a cikin kasa na wasu shekaru a kakannin su ya sa kasar ta zama tasu to me zai sa ba za a ce kuma America ma tasu bace saboda ai sun taba zama a America sannan me zai sa kuma waɗanda aka taba samu suka zauna kamar indiyawa su ma su ce america ta su ce saboda irate indians su ne farkon da suka fara zama a can su ma su ce su zo su zauna ba kamar kuma italia da ta taba yin mulkin mallaka wa burtaniya ita ma ta ce yanzu burtaniya su tashi su ba su kasar su kamar mu nan najeriya yanzu burtaniya su ce mu tashi tunda sun taba zama ana ba haka bane an fahimta ko su waye suka fi zama a kasar suka dade su ne larabawa da musulmi wanda nace muku sun fi shekara 2000 a tsakanin wuri to haka su ne suke da asalin haƙin da za a ce kasar ta su ce don haka da isra'ila suka zo su kuma sai aka zo sai aka raba majalisar dinkin duniya wanda duk turawa ne suke jagoranta sai suka raba kasan sai suka ce za a falasɗinu ta zauna daban isra'ila ta zauna daban da suka yanka suka raba biyu sai suka ce isra'ila ita an ba ta yanci suka ba ta yanci a 1948 a watan May sai ta zama kasa cikakkiya wanda take da rajista a cikin kasashen duniya na United Nations ita kuma Palestine sai aka ce ku kuma wata al'umma ce ku ba ku riga kun zama kasa ba kuna karkashin kulawar Isra'ila haka ne abun ya kasance tun daga wancan lokacin wannan zaman Isra'ila nan shi ya wargaza zaman lafiyar duniya gaba ɗaya tun daga wancan lokacin har yanzu tun daga wancan lokacin ba a zauna lafiya ba kullum yaki sun yaki da dukkan kasashen larabawa kuma sun yaki da kasashen larabawa a daidaiku tun daga lokacin kuma kasashen da territory da aka yanke aka ce shine naku aka ce wa Falastinawa shine nasu su ba tsaya akan haka ba sun rika yin tanin yaki da zalunci da kwace sai su rika karawa sun yaki sun taba mamayan wani bangare na kasar Egypt sun mamayi bangare na kasar Syria sun mamayi bangare na kasar Jordan sun mamayi bangare na kasar Lebanon sun yi ta yin wannan ballantana ita Falastin har iya dan zirin Gaza da kuma abin nan yamma da kogin Jordan wanda iyaka shine inda aka yanke nasu shi ma sun mamaye shi kuma ya zama yana karkashin control din su ne tun daga wancan lokacin kuma har yanzu haka ake an fahimta ko ita wannan kasar ta Isra'ila yanzu hakan nan tun bayan lokacin da aka yi haka sai aka sa mata suna Isra'ila saboda kafin sharri saboda aminci suwaye asalin Isra'ila ko sai aka ce to su ne kasar don ka gane cewa don ma kawai duniya ta zama convinced cewa ai nan kasar su ce tun dan an ce banu Isra'ila ai kasar su waye banu Isra'ila to nan kasar su ce sai aka sa sunan shi kakan nasu sai aka sa wa kasar wannan sunan sannan kuma ita wannan kasar a yanzu haka wata kasa ce wanda take da population din mutane miliyan 18 da ɗan wasu ɗan kai a miliyan 8 wato amma kashi 70 kusan da biyar nata duka wa'annan zallan Yahudawan ne akwai larabawa daga cikin su wanda sun kai wajen kashi 20 sai waɗansu minorities kuma suna da ƴan saura a cikin wannan zaman da suke da shi yanzu wannan kasar tana gaba da tana boda da Egypt tana boda da Syria tana boda da ita Palestine tana boda kuma da kogin Jordan sannan kuma ita wannan kasar a halin yanzu haka ita ce kasa ta 37 a karfin tattalin arziki a duniya kuma yanzu an daina ce mata tana cikin developing countries ana ce mata developed country ita kasa ce daga cikin kasashen da suka ci gaba kasa ce wadda take ɗaya daga cikin kasashen da suke da mallakar makamin nuclear yanzu a duniya tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowace kasa a duniya makamai kuma suka fi kowa kerawa da sayarwa babban hanyar tattalin arzikin ta shine kera makamai da kayan fada tana sayarwa a duniya sannan kuma kasa ce wanda ka ji ɗan population din ta gaba ɗaya ba su kai mutanen Kano ba gaba ɗaya kasar ba su kai mutanen Kano ba amma waɗannan mutanen sun gagari duniya yanzu haka wallahi babu wani dan siyasa da zai iya zama shugaban kasa a kasar America kasar da ita ce ta uku a population a duniya ba wanda zai iya zama kuma ita ce tafi kowa karfin yaki da karfin tattalin arziki a duniya America amma ba wanda yake zama shugaban siyasa America sai in yazo yayi mubaya sana America bata isa ta je yaki a wata kasa ba a duniya sai in Isra'ila ta sa hannu akan sannan a yanzu hakan nan America bata da wata kasar da take jin tsoronta a duniya kamar wannan kasar mai dan wannan population duk karfin da America take da shi din nan shine wai an ce wa wani kana tsoron matarka shi kuma yace ai ita kuma tana tsoron bera duk duniya suna tsoron America America kuma tana tsoron Israel duk duniya ana ganin Obama kuma yana ganin Benjamin Netanyahu wannan shine wato halin da wannan Isra'ilan suka zama saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya ga mana ya ce la'annahum Allah ya riga ya tsine musu kuma Allah ya ce wala tazalu taqbalu ala qa'ilati minhum kullum zaka rinka ganin ha'inci da makirci ba za a taba zaman lafiya a duniya ba wallahi wadannan matukar wadannan mutanen suna nan alkawari ne da Allah amma dai Allah yayi alkawari kuma la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adab bara su taba dawwama a cikin irin wannan halin ba ko yaushe sai Allah ya sake tayar da wani wanda zai zo ya gallaza musu kuma ya zama ya kaskantar da su ku jira ka dan ku gani yanzu ai daga lokacin da suka fara wannan abun bai kai shekara 100 ba tunda daga 1948 ne suka fara zama a matsayin kasa zuwa yanzu kaga bai kai shekara 100 ba to kafin su cika karni wallahi zaka gani Allah zai kawo lokacin da Allah zai sake ruguza su Allah madaukin sarki ne ya alkawari yace fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diya idan kuma lokacin da alkawarin Allah na biyu yazo haka Allah zai sa a zo wadansu wanda za su zo musulmi kenan zo su sai dara a garin wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra za su je su kame wannan masallacin na baitul maqdis kamar yadda da suka zama ta yake hannun su wal yutabbiru ma alaw tatbira a yanzu hakan nan duk wani abu da ka sani na legacy musulunci yana hannun su wannan masallacin shine wuri monument mafi daraja a addinin musulunci na uku in ka cire dakin Ka'aba dakin Allah in ka cire masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan wurin amma yanzu haka yana hannun su kuma sai wanda suka yarda yin sallah a ciki wanda ba su yarda ba zai yi sallah a ciki ba kuma zaka je kai sallah su ne za su yi check-in dinka kuma har yanzu a cikin Palestine su suke da road block na check-in wajen shiga wajen fita su suke da shi sannan economy da abinda za a ci a kasar da wutar lantarki da ruwan sha biyu yana hannun su su ne suke san musu su ne suke hana su wannan kasar ta Palestine ita kuma tun daga lokacin da aka yi invading din su aka kwace kasar su suka tarwatse wasu suka koma Jordan wasu suka koma Syria wasu suka yi waye daga cikin su akwai wanda suke gudun hijira ba su dawo kasar su bai wa sama da shekara 60 sannan kuma a tsakanin wannan lokacin ita Palestine ta zama bata da yanci ta yi ta gogormaya akan ta samu a dauke ta a mata register a matsayin kasar da ake recognizing inta a United Nations amma har yanzu haka bata cin mulwa ba tun daga wancan lokacin an ce kasa biyu amma ke kasar wannan Isra'ila ita mun yarda da ita duk abin da kuke so ku kuma Palestine ku ne ma ta wurin su su ne wakilan ku kuma manyan abokan gaban su amma su ne wakilan su a wurin majalisar dinkin duniya an yi kokari yanzu kasashen da suke duniya na United Nations yanzu kasashe 136 ne zuwa yanzu kasa ta karshe da take ta yarda da ita wai a matsayin ta zama kasa yantacciya ita ce Vatican ita Vatican fa coci ne kawai amma ita kasa ce da take da register a matsayin kasa a United Nations Vatican ita ta ce ta yarda da ita sun yi ta muhawalat 1998 2012 shine na karshen kokarin da suka yi akan su samu yancin kasar su amma kuma ya rushe sai abinda aka yi a watannin da suka wuce a matsayin a ba su register a yi recognizing din su a matsayin yantacciyar kasa kamar yadda Isra'ila take amma sai zama na kasashe da yawa sun yarda sai aka samu kasashe waɗanda su kuma suka kawo musu cikas akan samun wannan wanda kasa akan gaba wajen hana musu wannan damar ita ce Najeriya an gama meeting an samu kasashen da suka yi rinjaye su ne kasashen da za su sa ta samu danci America kuma da wasu ƴan uwanta sun ce ba su yarda ba sai aka samu saura ƴan kasashen da su kuma za su zo su bada ko A ko AA inda za su ce A da shi kenan sai ana jira Nigeria ta yi voting Nigeria ce ta karshe sai jaridu suka ce good luck to Bello Jonathan shugaban Nigeria ya buga waya ma wakilan Najeriya ya ce musu kada su yadda su ce su ba ruwansu sai Najeriya ta ce ba ruwanmu eh saboda an riga an kirga an ga in kun ce ba ruwanku to vote din wanda suka ce eh ba zai rinja yadda wannan ba don haka sai Najeriya ta ce ba ruwanmu shikenan sai Palestine ta ga ba ta da yanci wannan shine tarihin Palestine da kuma yadda suka kare a zuwa yanzu a yanzu hakan nan suna da membership a cikin majalisar sulhu wanda haka ya sa za su iya kai ƙara a kotu kuma za a iya kai ƙaran su amma har yanzu tukunna ba su samu damar da za su kai ƙaran da za a saurara ba amma ana jira su kan za a iya kai su ƙara amma ba a yarda da cewa su ƙasa ce mai ƴanci wanda za ta zama tana da sojoji da ƴan sanda da wane ne ba sai dai kungiyoyi sai dai a ce Palestinian administration amma ba za a ce gwamnatin ƙasar Palestine ba suna nan wasu akalliya ne na Larabawa waɗanda a sanadiyar wannan wahalar ya sa su rika kafa kungiyoyi waɗanda wannan kungiyoyin kamar Palestinian Liberation Organization wanda Yasser Arafat ya yi gwagwarmaya akai har ya mutu daga baya wasu da ake ce Intifada suka zo suka yi nasu daga baya Hamas aka zo aka kafa ta dudde wanda su fara daga gwagwarmaya ne na intellectuals akan yanda za su samu ƴancin kansu daga baya zo ya zama wato harkan siyasa daga baya zai zama har su dauki makami saboda ya zama musu dole saboda ba a yadda su yi soja ba to dole mutanen gari su ne za su dauki makami kuma sai a ce to ƴan ta'adda ne waɗannan yanzu wannan shine rayuwar da Palestinawa suke har zuwa yanzu wannan kuma shine rayuwar da su kuma Isra'ila suke wanda a cikin kasar Asia gaba ɗaya tunda ana mata hukunci akan tana cikin kasar Asia ne da kasashen Larabawa ita ce kasar da tafi kowace kasa yanzu a duniya economic and political stability yanzu haka sannan ita ce kasar da tafi kowace kasa yanzu wato dadin zama a cikin kasashen Larabawa duka na bangaren a ce kowa yana da arziki kuma kowa yana da walwala saboda kowa yana da gida kowa yana da abun hawa kowa ko a Saudi Arabia ba a samu wannan gatar ba a Isra'ila ke ba su da man fetur ba su da waye ba su da komi ruwan shan da za su sha wallahi daga Egypt ake san musu amma sun fi kowa jin dadi a yankin kuma kamar yadda nace muku a karfin tattalin arziki a duniya sune na 30 da wani abu wannan shine wato dan takaitaccen bayani akan su wane ne banu Isra'ila da Allah ya ce bima dan fa zahim lisaqahum saboda abinda suka yi na karya alkawarin nan la'annahum Allah ya tsine musu waja'alna qulubahum qasiya kuma zukatansu suka zama kefasassu Allah ubangiji ka raba mu da sharrin banu Isra'ila Allah ka dora musulmi da kuma wato masu son adalci akan ta'addanci da zalunci banu Isra'ila abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi